Babban daraktan hukumar ta NAFDAC, Professor Mojisola Christiana Adeyeye ya ce, ta bayyana haka a yayin zantawa da manema labarai ta kafar Zone a yanar gizo, inda ta ja hankalin cibiyoyin gwamnati da hukumomi hada da manya da kananan kamfanoni masu zaman kansu da su guji sayar da magani ko allurar rigakafi na cutar COVID-19 da hukumar bata amince da ingancinsa ba, duba da cewa a yanzu ne ake kokarin tantance ingancin sabbin magunguna da allurai na rigakafin cutar, wanda kuma dole ne a kula da lahani ko abubuwan da za su iya haifar da shi a jikin Adam.
Those who fake medicines use the name of already approved medicines to fake their medicines, and the same thing with vaccine. That is why we have to be very, very diligent and at alert, and warn our public, our people, not to order any vaccine online without going through NAFDAC.
Idan za a tuna, kwamitin shugaban kasa da ke yaƙi kan cutar ya bayyana cewa Najeriya za ta amshi kashin farko na allurar rigakafin cutar wanda aka amince da shi mai suna Pfizer da BioNTech a ƙarshen watan Janairu da muke ciki. Kana gwamnatin tarayya za ta soma baiwa al'ummar ƙasar allurar rigakafin kafin ƙarshen watan Maris. Kazalika, kwamitin ya bayyana cewa a kashi na biyu Najeriya na sa ran karɓan adadin allurar rigakafin cutar miliyan 42 a kyauta ta hanyar tallafi na COVAX da ke ƙarƙashin kulawa ta haɗakar ƙasashe da ke neman rigakafin cutar a duniya. Lamarin da wani jami'in a hukumar fasakaburi a ƙasar Aliyu Ibrahim Shira ya ce gwamnati ce kaɗai ke da halaki.
Gwamnatin tarayya ita take da hakkin kawo wannan maganin, shi vaccine ɗin. Ba wai mutane su dinga yaɗa jita-jitan labarin abin da ba su ji ba, ba su gani ba. Ina da kyau mutane su dinga nazari akan irin waɗannan maganganu da suke zagayawa a cikin kafan yaɗa labaru na social media ɗin. Saurari abin da gwamnati za ta ce a kai. Hukumar NAFDAC ta nuna cewa ita bata san da wannan abu ba, to waye kuma ya sani kenan a Najeriya? Daga baya kuma an zo a dinga ganin laifin gwamnati cewa ko ta kawo maganin da bai dace ba.
Tsohon shugaban hukumar takaita cututtuka a Najeriya NCDC, Professor Abdulsalam Nasidi, ya bai wa 'yan Najeriya shawara da haka.
Shawaran da zamu bayar shine kada wani wanda ke son kansa ko ke son iyalinsa ya yarda ko shi ko iyalinsa a zo a ce mishi ga maganin rigakafin COVID za mu sayar maka, ka fidda kudinka ka saya. Ƙarya ne. Duk duniya ba kamfanonin da suke sayarwa suke sayarwa jama'a da wannan maganin rigakafin gaba ɗaya hannu da hannu. Duk komai ta hanyar gwamnati yake bi. Gwamnatin Najeriya ta alƙawarin cewa za ta samo wannan maganin ta rigakafi, kuma za ta ba kowa ba sai da ya biya ko kwabo ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, maganan cewar ita NAFDAC tana aiki akan duk sababbin magungunan rigakafin da aka gano suna aiki, kuna kwanan nan za su bayyana wa Najeriya wanne ne ya kamata a saya, wanne ne bai kamata a saya ba, wanne ne ya kamata mu kawo cikin ƙasarmu. Amma maganan nan da muke da ke akwai taron da aka yi na hukumar lafiyar duniya da kuma wata taron da ake kira COVAX, to duk kasashen da basu da ƙarfi, basu da hali, sun haɗu sun ce to kada bar su baya domin waɗannan masana'antar su taso su taimaka mana. Kuma sai an samu magungunan nan wajen miliyan 250 wanda kwanan nan za su tura wa Afirka.
Daga ƙarshe dai hukumar ta NAFDAC ta faɗi cewa Najeriya za ta karɓa ta kuma ba da allurar rigakafin cutar COVID-19 a ƙasar, amma sai har hukumar ta tantance ta kuma amince da ingancin allurar ga al'ummar ƙasar wanda sai an bi matakan aiki wajen cimma nasarar hakan. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amerika daga Abuja, Najeriya.